الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة بقي قوات الربيع الأول هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم تنال دبو آيات الذي هدود تلاتين بقي ديدا شاتكوس قوات ديسمبر shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin al-azkar aw hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkar al mustahabba bil layl wan nahar na al-imam abu zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi al-Dimashqi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata muna karkashin babi ne na 65 da wannan babi yake magana dangane da ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره كما عندما كشاء أنبتو دا شيوا باب وانا أبو بدا تايا واندا مسلمي زي أتكين رأي وانش دا الدينش فاتي سيأكوي كارنتر وان الديني أتكينش kin ji a tayin da zaki kwanta bacci ana da ta cewa a cikin abin da zaki da abin da zaki fadi haka ma in kin yi mafarki mai kyau ko mafarki mara kyau an karantar da ke zikirin da ya kamata a ce kin yi to amma akwai abin da ke bani mamaki gaskiya mu musulmi mu ne muke da wannan gatan mu ahlu sunna mu ne waɗanda muke da wannan karatun a cikin tsarin gudanar da addininmu amma babban abin takeici ga addini ga tsari kyakkyawa da ilimi sai kuma a waye gari mu ne kuma ba ma aiki da abin da muka karanta to akwai hadari a cikin rayuwar mutumin da ya samu kanshi haka domin addinin musulunci addini ne wanda ya kauce ma addinan bata duka wannan yasa Allah ya bayyana hukuncin waɗanda ke bin wasu gurbatattun addinai a cikin suratul fatiha Allah ya ce ya yi fushi da yahudu su kuma nasara ya kira su da batattu to yin haka ne me yasa kai fushi da yahudu ba yahudi ga ilimi amma bai aiki da ilimin me yasa kai fushi da nasara shi kuma addini yake da ka shi yasa waɗanda suka rage su ne waɗanda suka bi tsarin da annabi ya zo da shi kadai kenan idan kina binciken addini a bisa tsarin annabi kin yi nasara amma idan kina yin addini da ka to ranar kiyama za a ta da ke sahu ne na yahudawa ki san haka ai nasara in ko ga ilimi ba ki aiki da ilimin wanda da hankalinki tare da yahuda za ku tashi in duk garin nan gatan ku sai yasa idan muka yi karatu to mai aiki da abin da muka karanta in muka yi haka za mu tsira Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Hadisi na 262 malai ce wa rawaina fi sahihi muslim mun rawaito wannan hadisi ne cikin sahihu muslim in ji al-imam an-nawawi عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تجا جابر بن عبد الله الله مدوكين سركي قارا مسيردا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقى النبي إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها جسن لقيا لقى شكونكو يما فاركين دبا ياسو كيكي ما فاركي ميموني ما فاركي ميتادا هنكي فليبسك أن يساره ثلاثا ya karanta wala uzai ya tofa bangaren hagun shi so uku wal yasta'iz billahi minash shaitani thalathan yani matsarin Allah madaukin sarki daga sharrin shaitan har so uku wal yatahawwal an janbihi allazi kana alayhi sai canza wajen kwanciya idan kika tashi ke ga kina kwance bangaren dama ne to sai ki karanta wala uzai sai ki tofa bangaren hagunki sai ki canza wajen kwanciyanki ki kwanta da bangaren hagu idan kika tashi kika same kina kwance da bangaren hagu ne nan idan kin karanta wala uzai ne neman tsari sai ki tofa bangaren hagu sannan sai ki juya wajen kwanciyanki sai kuma bangaren dama kuna fahimtar wannan don kin yi wannan kin nemi tsari daga mai yuwa abin da ka iya faruwa na irin wannan mafarkin da kika yi kila ishara ne aka yi maki akwai matsalolin da ke sa mutum ya mafarki mai kyau ko mafarki mara kyau akwai mafarkin da yake bushara Allah madaukin sarki yake wa wasu daga cikin bayin shi akwai mafarkin da kuma ba bushara bane akwai mafarkin da yake da matsaloli da cewa akwai lalurori da ke tare da mutum shike haifan mai da irin waɗannan matsalolin a dunkule babban malami Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi mai suna Kitabur Ruh littafin ya rubuta sukutun littafin yana bayani dangane da rai rai na dan adam yana ina meye shi me ke faruwa da rai da abubuwa na ilmomi da yawa littafin ya kai wannan riyadu salihin ko mahaifi shi akwai lokacin da yahudawa suka zuga maguzawa da cewa su tambaye annabi a ina rai yake shine Allah ya ce kullur ruhu min amri rabbi rai al'amari ne na ubangiji to idan mutum ya kwanta bacci kamar yadda Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah madaukin sarki shine wanda yake daukar ran bawa a lokacin da ajalin bawa ya zo ƙarshe ya mutu kenan idan aka ɗauki ran shi to shi da komowa duniyan nan sai kiyama to wannan ba shi muke magana ba ran da muke magana shi ne wallati lam tamut fi manamiha ran da lokacin mutuwa bai yi ba ga mai ran da zai mutu dindindin to Allah madaukin sarki na ɗauki ran in mutum ya kwanta bacci kai da aka ɗauki ran sai a bar ma ɗan adam numfashi na wucin gadi zai ta numfasawa to idan aka ɗauki ran kamar yadda ran mamaci yake ne sama ake yi da shi ran wanda ya mutu idan mutumin kirki ne annabi ya ce za a je za a buɗe mai ƙofofin sama mala'ikun da ke gadin kowace ƙofa daga cikin waɗannan ƙofofin za su yi ta magiya da roƙon arziki cewa a biyo da ran wannan salihin bawa ta ƙofansu don su samu daraja a lokacin da ran ya sama ran zai saki wani irin ƙanshi wanda ƙanshin zai buɗe duniya kaf aljanda mutum kadai ne ba su jin wannan kanshin za ta fi daren nan sama ya danganta mai ran wani iri ne shi idan shahidul ma'araka ne wanda ya mutu fagen fama in an kai ma Allah madaukin sarki ran to sai a rike ran sai ya dauko wani tsuntsu da ke kiwo a gidan aljanna sai a bude kotan tsuntsun sai a saka ran a ciki sai a saki tsuntsun sai koma gidan aljanna a nan zai rika cin abincin safe da rana da dare sannan in yamma ya sai ya dawo jikin wata fitilla da ke jikin al'arshin Allah nan tsuntsun zai kwana shine Allah ya ce kar ku yi tsammanin waɗanda suka mutu a fagen fama amwat waɗannan matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kullun nan suke kwana jikin wannan fitilla da ke jikin al'arshin Allah in garin Allah ya waye kuma su tafi aljanna ana azarta su farihina bima atahumullahu min fadli kullun suna cike da farin ciki da irin falalar da Allah madaukin sarki ya masu idan kuma ya zama wani salihi ne daga cikin salihan bayi wanda ɗaya daga cikin mutuwan shahada ciwon ciki ne ya kashe shi ko ko wacce ta mutu yayin naƙuda ne ko wanda gini ya faɗo ma ko wanda ya mutu cikin ruwa ko wanda gobara ta cinye ko wanda bayan ƙare wani aikin alheri ne ya mutu da dai sauransu duk wanda ya ɗaya daga cikin wannan mutuwar to idan aka tafi da ran shi sama to shi ma ba za a dawo da ran ba za a kai shi jikin wata fadama da ke nan daura da kofan aljanna sai a shuka ran a nan dukkanin ni'imomin aljanna sai ya rika bishe su suna samun ni'ima na kai tsaye daga aljanna da wanda ya mutu daren juma'a da wanda ya mutu yinin juma'a duk waɗannan su ma a sama ake barin ransu ba a sakowa da shi ƙasa amma idan ya zama mutumin kirki ne ya rasu ba ɗaya daga cikin waɗannan mutuwan ya yi ba to za a sako da ran nashi za a dawo da shi gangan jikin shi a lokacin an gama kintsa shi an shirya ƙasa a kan shi a cikin kabarin shi domin mala'iku za su zo za su yi mai tambaya to amma in ya zama mutumin da ya mutu a wannan yanayi ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne idan aka ɗauki ran nashi aka yi sama da shi ran zai fitar da wani irin ɗoyi wari zai cika duniyan nan wanda mutum da aljan kaɗai su ne ba sa jin wannan warin da ko ɗaya daga cikinsu zai ji wannan warin da duk wani ɗan adam da ke bayan ƙasa da ya mutu ana tafe da ran nan ana zuwa sama sai mala'iku sai su bi duk wata ƙofa na sama su kulle ta sai ta roƙon Allah madaukin sarki ya rufa masa asiri kada a bi da ran wannan fajiri ta ƙofan su ya zame masa matsala shine Allah madaukin sarki ya ce kafirai da masu girman kai azzalame da makangara bayi la tufattahu lahum abwaabas sama ba za a bude masu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata sannan ba su ba shiga aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil hayat in kun ga ko sun shiga aljanna to ko raƙumi zai shiga ta kafan allura bai taɓa yiwuwa ba tun daga saman nan annabi ya ce za a yi wuji-wuji da wannan ran a ƙwalo ta ƙasa sanda ran zai dawo lokacin an gama sa mutum a cikin kabari ran zai zo ya fada jikin shi tun daga nan ya fara shiga azaba kenan wannan dangane da rayukan bayi kenan wanda yake cikin kabari in mutumin kirki ne yana cikin ni'ima sarmadi ila yawmil qiyama wanda yake fajirin bawa ne shi kuma yana cikin azaba gwargwadon fadarsin shi ana mai addu'a ana mai sadaka ana mai fatan alkhairi in Allah madaukin sarki ya ga dama sai dauke azaba kun kuwa kafiri ne ko mai shakka ko munafiki to wannan azaba ce dindindin ila yawmil qiyama to shi ko mutumin da aka dauke ran shi na wucin gadi kafin ya tashi bacci a dawo mai da ran to shi ma kamar haka za a tafi da ran sama idan salahantakan mutum ya kai har ran nashi ya bi ta kofar sama ya shiga to anan ne zaki ga kina mafarkin mutanen kirki zaki iya ki mafarkin annabawa ki mafarkin manzon Allah ki mafarkin manya-manyan salihan bayi waɗanda suka mutu suke cikin rahama saboda ransu a can yake akwai lokacin da zaki mafarkin mutumin kirkin da ran shi yana nan ƙasa amma in Allah madaukakin sarki ya nufi zai hada ku sai hada ku a sama akwai level din da a sama ran mutanen kirki yana wuce wajen ran da bai kai nasu kirki ba bai zuwa wajen idan ke ba mutum ne kirki ba ce ranki na fara hawa sama to zai hadu da matsaloli shidanin aljinu za su kawo maki farmaki ko ta koina za su riga firgita ki suna tsorata ki suna cutar da ki suna maki abubuwa iri-iri zai wahala ki mugun mafarki a irin wannan yanayin ba ki ga abin ya faru keke da keke ko kama haka ba idan abin arziki ne kuma zai faru mai yiwa Allah madaukakin sarki ya nuna maki haka shi sa idan ke ga kina yawaita yin miyagun mafarkai muddin ba kina da matsala ne na sihiri ko aljanni ba to akwai matsala ana alatin dinki ne ki gane cewa ranki fa yana cikin fajiran shedanin aljanu ne amma idan kina da wannan matsaloli to waɗannan shedanin aljanin da ke jikinki ko sihirin da aka wakilta aljani yake gadin shi to shine idan ran naki ya sama to sai waɗannan shedanin aljanin sai su riga kai maki farmaki a cikin mafarki suna hana ran ya kai wannan lokaci su riga rikide maki suna zama macizai su roda ki a wannan ko kiga kaman kina tashi sama zaki fado ko ki riga mafarkin ruwa ko ki riga mafarkin shanu ko ki riga mafarkin kina fada da aljanu mafarkai iri-iri masu muni zaki ta yi ya sha bamban ko dai matsalar ruqya da asiri ko kuma ke din ba mutum ne kirki ba ce bazan iya cewa naki wanne ne ba kin bukuwa sanin kanki mutumin kirki idan ya hadu da rayukan mutanen kirki a sama to yakan samu daman tattaunawa da su ɗaya daga cikin fassarorin da Ibn al-Qayyim ya ma Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha walladhi lam tamut fi manamiha kenan da cewa Allah madaukakin sarki yana hada rayukan mutanen kirki sanda suka mutu sai su riga tattaunawa tsakaninsu idan ke mutu ne kirki ne kika mutu a hayatul barzakhiyya kaman yanda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito to Allah zai hada ranki da ran mutanen kirki ɗan uwanki za ku riga tattaunawa a cikin wannan hadisi annabi yake cewa mutum na zuwa musu waɗanda suke rayuwar barzahun wanda ya mutu yau to duk wanda suke barzahun za su taso za a zo a tarbe shi a yi mai mara balale cikin wanda suke rayuwar barzahun nan waɗanda suka san shi za su yi ƙoƙarin bayyana sanayyar su gare shi da kuma neman su samu ƙarin bayani da yin tambayoyi dangane da halin da ya baro na duniya to sauran abokan zamansu a barzahu sai su ce musu a kudin tsahiyar tamu dan uwanku mana yanzu ya baro wahalan duniya bari ya dan tsahiyar tamu ne dan shakata tukuna to bayan ya huta za su fara mai tambayoyi dangane da abubuwansu na duniya mafi mahimmancin abinda annabi ya fara da shi shine mutum zai tambaye wannan da ya zo masa yanzu ga labarin matata tayi aure wata aura ya labarin ƴaƴana wani hali suke ciki ya kaza komai sai sun ya tambaye su su ma su tambayoyi anan ne annabi ya ce idan ya tambaye su ina wani ka tambaye shi da ya zo yanzu ina wani sai ce yana nan kun baro shi a duniya me yake yi za a ba da labarin shi tsaf in kuwa ya riga ya rasu sai wannan ya ce to ai ya riga ni mutuwa ma kila da shekara kaza ko da wata kaza gaba ɗayan sai su istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai bai zo nan ba zuhiba bihi ila ummihi al-hawiya an tafi da shi wajen uwar shi hawiya shi yasa Allah yana hada rayukan mutanen banza a barzahu waje daya rayukan mutanen kirki a barzahu waje daya aywam tazil yawma ayyuhal mujrimun haka za su zauna cikin ni'ima a lokacin da ɗan uwansu waɗanda suke raye suke aikin arziki to za a ɗibo ladan wannan aikin a zo a nemi wanda yake dangin shi ne a nuna mashi wanda suke barzahu zai ta nuna masa ana ta taya shi murna ƴaƴa ɗalibai mutanen kirki salihai ga can sun zo mutanen kirki ai ta taya shi murna idan kuma kishiyan haka ne to haka za a zo masa da wannan aikin a ce ga abin da kuka yi ƴaƴanku ne ƴan'uwanku ne kaza ne naku ga abin da suka yi a lokacin ya ta baƙin ciki yana alhini inda ya ga aikin alheri zai ce Allah ka dawwamar da su kan aikin alherin nan inda ya ga aikin banza zai ce Allah bayanka ne ka dakatar da su su bar aikata aikin banza din nan wannan dangane da ran waɗanda suka rasu kenan malamai suna kawo waɗannan bayanai a ƙarƙashin ayan da Allah ya ce qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku aiki ku dai aikin ku kyakkyawa Allah madaukakin sarki yana kai mu annabi ya gani ana kai mu annabi Adam zai gani sannan sauran salihan bayi gaba ɗaya za su gani kun gane wannan da kyau idan kuma ya zamanto rai ne na bawan da lokacin mutuwan shi bai yi ba to Allah madaukakin sarki yana hada ran shi da mutanen kirki ɗan uwan shi wanda su sun riga sun mutu sai su riga tattaunawa tsakaninsu shine sai ke mafarki kin san wance kowa ne ya mutu shekaru da yawa sai ki ga gashi kun hadu kuna magana Ibn al-Qayyim ya bada labarai na ire-iren waɗannan mafarkai da yawa daga ciki har ya bada labarin wani wanda ya mafarkin wani aminin shi da suka fara tattaunawa sai ya ce bari in baka sako ya ce da Allah ka je ɗakina ka irga azara guda kaza ka buɗe wajen akwai kuɗi suna nan na aji ba wanda ya san san da na aje su cikin kuɗin ka ɗibi kaza a kai ma wani na unguwa kaza yana bi na bashi ba wanda ya san yana bi na wannan bashin daga nisa shi da Allah ka je ka biya shi sauran kuma a raba magada da ya tashi daga wannan bacci kaman ba zai yi ba kaman sai ya je yana buɗe wannan wajen sai ga wannan kuɗin adadin abin da aka gaya mashi a wajen ya tashi ya tafi wajen wannan mutumi sai ya ce a'a amma wani bai kyauta ba lokacin yana raye sanda wannan yarjejeniyan bashi ya shiga tsakaninmu da shi mun yi alkawari ba zan gaya ma kowa ba shi ma ba zai gaya ma kowa ba in ya samu ya zo ya biya to ya rasu bai samu ya biya ba me yake shi kuma dama ya gaya ma wani sai wanda ya ce a'a wallahi ni bai gaya man ba a mafarki ne na yi na gan shi ga abin da ya gaya man na je na duba na gani shi sa na taho wajen ka saboda ka ga kuɗinka ka ɗibi sauran ya je ya biya Ibn al-Qayyim ya kawo ire-iren waɗannan mafarkai masu yawan gaske wanda wasu ya kawo su da isnadin da suka tabbata cewa haka yana faruwa keke da keke in kin san mutum zaki yake mafarkin shi a wani yanayi kyakkyawa to bishara ne Allah madaukin sarki yake miki wani lokaci kuma kiga mutum a mazauni da yanayi mara kyau to ɗayan biyu ko dai shedanin aljani ne yake son ya kyamatar da ke tafarkin wannan mutumin din ki bata ki kyamaci wannan tafarkin ya zamanto baki bi Allah ba dan kai ya samu rabuwa ki samu rabuwa kanki ko kuma ya kasance ya tabbata haka yake irin wannan yanayi abinda mutum yake bukata shine yawaita mai addu'o'i da yin waqafi domin ya samu nasara ya kubuta daga halin da yake ciki mara kyau da sauran abubuwa kyawawa nagartattu wanda ya kamata a rika yi mishi to ana cikin wannan tattaunawar idan lokacin tashinki daga bacci yayi to wancan ran naki tunda ba mutuwa yi ba Allah ya ce wa yursilul ukhra si yasaki wannan ran zai dawo jikinki sai ran wancan da ya mutu shi ma sai nemi ya garzayo a guje zai koma jikin gangan jikin shi dan shi ma ya tashi sai Allah ya ce fayumsiku lati qada alaihal maut ran wanda aka hukunta mata ta mutu sai Allah ya rike ta nakin da aka saki ba an sake ki kenan ba sai ce ila ajalin musamma shi ma zuwa lokaci ne da aka sa yana cika in ya tafi kenan da wannan ne zaki ji an ce wance kowa ne daga kwanciya bacci bai tashi ba idan ajalin ya cika yana bacci kun ga dama ran yana kofan fada duke shi kawai za a yi bayan da za a tashi sai a ɗauke numfashin daga jikin shi to kun ga wannan mafarki yana zama bishara gwargwadon irin yadda kike matsan Allah yadda kika tsare bakinki yadda kike aikata ayyukan kirki ayyukan da'a da irin waɗanda kike mu'amalantar su shin mutanen kirki ne mafi muhimmanci ya zama abin da kike ce halal ne tufafin da kike sawa na halal ne sannan ya zama kina yawan karatun alkur'ani da yin zikirori da biyayya ga iyaye da ko mai gidanki da kokarin tarbiyyar ƴaƴanki wannan abubuwan kin tare su ko wannan zai taimaka miki wajen yin kyawawan mafarkai waɗanda za su zame miki bishara akwai abin da ake cewa adghasu ahlamin hayaniya mafarki kawai abin ya ta hira dazu sai ke kwanta bacci mai yiwa ki mafarkin shi shine hadisin nafsi kawai akwai kuma abin da zaki kwanta kina tunanin shi ba hiren shi aka yi ba sai abin sai ya zo maki a cikin mafarki to duk wannan bai nuna cewa ke nagartacciyar mace ce ko aka san haka domin abu ne wanda kike hira kike tattauna ko kike tunanin shi a cikin ranki sai ya faɗo maki wannan ya faru a zamanin annabin Allah annabi Yusuf sanda aka hada mai kullalliya ake mai sharri mutanen kirki dama suna fuskantar irin waɗannan bala'o'i sai dai Allah kawai ya kiyaye mutumin kirki zai zama ba ruwan shi da kowa bai damu da abin da kowa yake yi ba shi yana ta kan shi ne amma su ko fajiran bayi suna can suna leƙe-leƙe komai fitina a kala mai kaza a jefe shi da kaza a jefe shi kaza wannan al'ada ne tunda kamin Allah da kanshi ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin Allah ya madaukin sarki ya sanya mu kowane annabi makiya daga cikin miyagun gari sai dai kawai mutum ya hakuri annabi Yusuf ba tas ba af kamar yadda kuka sani Allah madaukin sarki ya tashi saka ya cikin fitina uwar gida matan yallaɓe ta ce shi take so kuma ba san arziki ba so irin na fasikanci duk yanda ya kauce take da sirrinta ya fallafa ya tonu to sai ta yi kokarin faɗaɗa makircin kowa ma ya shiga kowa ma sai ya faɗa shine sauran matan gari su ma sai suka yi rijista kowace da cewa Yusuf neman ta yake ana nan karshe dai aka kama Annabi Yusuf tunda manyan gari kowa ya dawo gida sai a ce an kama Yusuf yana matan shi waya suna wasika suna kaza sharri iri iri aka kama shi aka danna shi gidan yari kina shiga gidan yari su waɗanda ke gidan yari sai su ga kirkin shi da natsuwan shi da irin ibadan shi wannan yana daga cikin siffan wanda yake fassarar mafarki sai ya zama nagartaccen bawa ne salihi mutumin kirki sai kawo kuka wanda ya ce shi ya yi mafarki ya ga yana zuba ma sarki abin sha a teburin alfarma sarki yana ansa daga hannun shi yana sha wannan ya zo ya ce shi mafarkin da ya yi ya ga ya ɗauko waina ne tsuntsaye suna bi suna tsatsaga Annabi Yusuf bayan yi masu wa'azi ya jawo hankalinsa tsab ya ɗora su akan tarba ta tauhidi sai ce doka ganka kai za a fitar da kai daga gidan yaron nan za a baka aikin shayar da sarki a mashaya kai ajalinka ya sauka za a fitar da kai kwanan nan amma za a tsire ka za a bankare gawanka akan hanya mararraba hanya hudu wanda tsuntsaye za su zo suna caccakan naman jikinka suna jin wannan sai wancan sai ce abghasu a halamin dama wasa muke yi ba wai gaskiya muka gaya maka ba sai ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan ai abinda kuke neman bayanin shi an riga an gama shi yasa kin kin sake kika yi mafarki kika fada to sai dai Allah ya kiyaye qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan wanda ya iya fassara mafarki ya fassara miki zai faru wanda bai iya fassara mafarki ba ke gaya mashi yi miki jabin fassara zai faru shi yasa Annabi ya ce in kin mummuna mafarki ki iya bakin ki kin alheri ne ke fadi wanda kade zaki gaya ma shine wanda ya kin san ya iya ba makaryatin fassara mafarki ba ana nan shi wancan da aka saka ya je zama babban mutum a majalisar sarki ranan sai sarki ya tashi ta tattar yan fada hankalin shi tashe yake cewa wani mafarki yayi gashi ya ga wata irin yabanya ya ga wasu irin shanu kosassu ya ga wasu irin ramammu ramammu na cinye kosassu wannan irin harkar mafarki ne haka kuwa alaman fada ya ce kuma fassara suka ci haba wannan haine mafarki ne shiririta ne to shi wancan da ya ji bayanin da sarki ya yi nan fetin ai an taɓa masu fassarar mafarki shi ne wadda kara ba da ummatin ya yi tsawon nazari da tunani wajen shekara tara sannan hankalin shi ya kawo zuwa ga wannan matsalar sai ce fa'ar siloni a ba shi dama a aike shi je gidan yari akwai wani salihin bawa da zai je zai tambayo abin da ke faruwa yana shiga ya ga Annabi Yusuf sai ya ce Yusuf ayyuhas siddiq Yusuf mai gaskiya saboda abin da ya faɗa na fassarar mafarkin da ya masa ya faru keke da keke ka falaka subah yana ka san wayewan gari ya ce me ke faruwa ya ce sarki ne ya mafarki ya ga wasu zangarniya guda bakwai ya ga wasu shanaye guda kaza ya ga kosassu ya ga ramammu ga yanda ne ce din mafarkin yake Annabi Yusuf ya mai bayanin fassarar mafarki tsaf saboda su mutanen kirki ba sa boye ilimi idan ya baka ilimin dan ka je ka markade ka zama naka ka fada wannan ba zai baka martaban shi ba shi din shi ne ya fada a farko wai yana zuwa ya bada labari tsaf sai sarki ya ce kai ku je ku fito man da shi astakhlisuhu li nafsi zan aje shi ya zamanto mai bani shawara wanda nake tare da shi a matsayin babban mashawarci na ana zuwa Yusuf ya ce a'a shi ba zai fito ba sai an kafa kwamitin bincike ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun menene labarin matan nan da suka yanke hannunsu sanda aka kira su taron cin abinci a gidan mai martaba a je a tambaya ni ke da gaskiya ko su ne Annabi ya ce o'o kaji manya Yusuf ka zauna shekara kusan goma a gidan yadi, an ce yau za a fitar da kai ma ka je ka zama kusa da mai girma shugaban kasa. Ka ce wa a ji a tambaye wasu mata, annabi ya ce laula bistu fi sijin, da ni na zauna gidan yari kula mala bisa Yusuf tsawon lokacin da Yusuf ya zauna la'ajabtu da'iya. Ya ce in mai kira ya zo min a guje zan ansa wannan kiran ba wata wata. Malamai suka ce wannan annabi yana jinjina ma aikin annabi Yusuf ne, kuma wannan shine tsaban biyayyan tafarkin magabata. Duk wanda yi wani abin alheri, yi wani abin bajinta kafin kai, in ka zo ka jinjina ka ce alheri ne ka faɗi. Aka kira aka bincike matan sarki, ta ce eto al'ana hasasul haq, to gaskiya ta yi halinta, ta faɗi gaskiya. Shi sa duk wani abin da mutum ya yi ya ɓoye ko ya ji ya yarfa musu ko bai yarfa musu ba, ana nan watan wata rana yana raye ko bai raye, gaskiya sai ta yi halinta. Haka Qur'ani ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha, ku tuna sanda kuke kisan kai, wannan ya jefa ma wannan, wannan ya jefa ma wannan, sai ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, abinda kuka dade kuna burum burum kuna babboye shi, ana nan ana kwana ana tashi. Wallahi sai Allah madaukin sarki ya bayyana inda gaskiya na hakika take. Yusuf ya bayani kuma ya faɗi mafita da irin matakan da ya kamata a ɗauka, kuma aka ɗauka ɗin. Wannan na kawo muku ne kusan ashe fassarar mafarkiya da asali, don aje ne muku bayani dangane da mafarkin da annabi Yusuf yayi na farko da mahaifinshi ya ja mai kunni kai ya faɗi, kuma da ya faɗa ga matsalan da ya faru. Domin ƴan uwan nashi ai ustazai ne, sun san fassarar mafarkiya su ma. Na ce ustazai ne, kafa ki je ki mafarki, ki je ki samu wani ustazin unguwa, ki ce kin yi mafarki, ki je ki loda mai abin da ke gani bai san komai ba, yi ƙarya bala'i ya zo ya haye ki. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Annabin rahama salawatu rabbi wa salamu alaihi yana yin mafarki, kuma mafarkin annabawa gaskiya ne. Har ma yakan zamo wani lokacin aka zo aka yi sallan asuba, annabi yana zama ya tambaye sahabbai waye mafarki. Idan wani daga cikinsu ya ce ya yi, sai ya gaya ma annabi, sai annabi sai ya masa fassara. Akwai ran da annabi da ya tambaya waye mafarki, su duka suka ce ba wanda ya yi. To a nan ne sai annabi ya ce shi ko ya yi, sai ba da labarin tafiyan da aka yi da shi cikin bacci, ya je ya tarar da wani ana fasa kan shi, wani a kogin jini, wani a cikin tanda, wasu kaza wasu kaza. Kun tuna hadisin ko? Wannan mafarkin annabi ne, shi wannan kai tsaye ne ake nuna mai exactly. Ke ko za a iya maki tawish a dan nuna maki abin amma ba karara ba, mai fassarar ne zai iya gano maki ga abin da ake nufi. Misali, ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin babban malamin hadisi ne, malamin Imam Malik ne, dan shi ma Imam Malik ya taɓa yin mafarki ya ga malakul maut, malaikan ɗaukar rai. Ya ce ma Imam Malik, ni ne malaikan ɗaukar rai. Ki kaddara ke ce kin kwanta bacci, sai kike mafarkin wani mutum, ya ce shi ne malaikan mutuwa, ya za ki Maliku daga jin wannan sai ya ce to kawo ko ina da wata tambaya da na daɗe ina son in samu malamin da zai ansa min. Ban samu magaka. Ya ce me tambayan? Sai Maliku ya ce mai yaushe zan mutu. Sai bai mamma da haka. In ke ce kika ta sai kike da kwaye maki. Mamma da shi ko dai ta sai ce to shekara biyar, wata biyar yake nufi. Kwana biyar ko mako biyar, awa biyar ko minti biyar, me yake nufi da haka? Hankalin Imamu Darul Hijira ya tashi, sai ya tashi sai ya tafi wajen malamin shi Ibn Sirin. Yana zuwa sai ya tambaye shi, ya ce ga abin da ya gani. Ya ce au, ai hakan da ya maka yana ma ishara ne ka yi mai ɗaya daga cikin tambayoyi guda biyar wanda ba wanda ya san ma'anansu da fassararsu, sai Allah. Mu gano wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki yace gare shi ilimin sa'a yake. Sanda za ta tashin alkiyama ba wanda ya san sannan sai shi Allah. Ruwan sama a ina zai sauka, wanne ne mai amfani, wanne ne mara amfani? Abinda mahaifa ta kunsa, dan aljanna ne ko dan wuta ne, mai arziki ko talaka? Ba wanda ya san wannan. Ba wanda ya san abin da zai yi a gobe. Sannan rai bata san inda za ta mutu ba, da sanda za ta mutu, da lokacin da za ta mutu. Shi za su yi mashi haka. Ma'ana kaya ɗaya daga cikin tambayoyi guda biyar da ba wanda ya san ma'anarsu, kawai sai mala'ika ya ɓace tafiyan shi. Ma'ana ba ka da an san tambaya, saboda haka ba zan tsaya ba. To Muhammadu ibn Sirin yana zaune, sai wani mutum ya zo majalisin karatu ya ce shi ya yi mafarki, ya ji ana kiran sallah. Sai ya ce to je ka aikin hajji za ka. Ba tashi majalisi ba, sai wani mutum ya shigo ya ce shi ya yi mafarki, ya ji ana kiran sallah. Sai ce asha sata za ka yi a yanke hannunka. Bayan da majalisi ya tashi, sai ɗalibai suka yi tambaya algata malam, mutum biyu sun zo da mafarki iri ɗaya, kuma kayan fassarar mafarki da ya sha bamban da juna, ko me yasa? Muhammad ɗan Sirin ya ce shi wannan na farko mutumin kirki ne, ne mai fassara ne da ayan da Allah madaukin sarki yake cewa azzin fil nasi alhajj, kai shela ka kira mutane zuwa aikin hajji. Kiran sallah kira ne, saboda ka hajji zai ci. Shi kuma wannan mutumin banza ne, ba mutumin kirki bane, sai na fassara mashi da ayan alqur'ani da Allah madaukin sarki yake cewa fa azzana muazzinun bainahum ayyata al'ir innakum lasariku. Mai kiraye kira ya ce kai waɗancan ayari ku ɓarayi ne, to kai ma ɓarawo ne. Shi tafi kun gano wannan da ke ku fa azzana muazzinun ayyata al'ir innakum lasariku. To kun ga da wannan ne malamai suka ce ba ka iya fassara mafarki sai ka san ɗabi'un wanda za ka yi fassara, saboda shi ya san sa duka. Wannan nagari ne, wannan na banza ne, don ba a ganin mutum yanzu ka ce ga ajin da yake. Na biyu, sai wanda ya ƙware ya goge a wajen karatun aqida, ilimin aqida da kuma karatun alqur'ani, ya goge da ilimin sunna. Wannan shine kadai zai iya fassara mafarki. Shi yasa Imam ɗan Fodiyo yake cewa yana daga cikin bid'a mutum ya mafarki ya bar mafarkin nan bai je an fassara mashi ba. Mafi aksarin mutane suna da ɗabi'a na shirme. Mutum zai zo za a tambaye shi me ka yi, me ka gani, ko me ka ji, sai wai shi sai ya ƙi faɗa, ko ya faɗu wani ya ƙi faɗin wani. Akwai mafarkin da mutum zai zo zai yi ya faɗa, in bai complete ba, ba same shi ya completin ba, ba zai fassara ba, sai abubuwa miyagu su ta faruwa da ko a rayuwanku na yanzu ko na gaba, ku kasa gane ko menene. Mun gane da mai annabi yana cewa mafarkin mumini bishara ne, kake ba mumina ba ce? Shi yasa ya zama wajibi mu tsaya mu san wannan, ko mafarki mai kyau. To ɗaya daga cikin yankin annabta ne guda 40, shi yasa mu natsu, ko mu zo mutanen kirki, mu zama masu ɗa'a da biyayya ga Allah, mu zama masu cin halal da nisantan abin da yake na haram ne. Allah madaukakin sarki zai rika haɗa rayukanmu da rayukan mutanen kirki. Amma mu sani shedan yana iya shiga cikin soran mutumin kirki ya zo da wasu bayanai na banza. Anan ya kamata ku san wannan, kun fahimci wannan? Shedan yana iya wannan, kun gane ko ba ku gane ba, kun sani ko ba ku sani ba. Wanda kaɗai shedan bai iya ma wannan ya ɗauki siffan shi da suran shi ne manzon Allah ba. Amma kowane mutum shedan zai iya mai wancan shigo-shigo ba zurfi, ya ƙoƙarin ɓatar da wanda ya mafarkin ya gani. Za ki yake mafarki sai ki ga mahaifinki ya zo da kama kyakkyawa, ya ce ki je ki wani abin da ya shafi bid'a ko shirka, to ba za a aiwatar da wannan ba, daidai ba ne? akwai lokacin da ake ta bada labarin wai wani mai gadin masallacin annabi yayi mafarki kaza da kaza an bani labarin wannan mafarkin nace ban da alaka da wannan mafarkin aka ce saboda me nace a cikin mafarkin akwai kurakurai kuskure na farko da ya fara a cikin mafarkin shine wannan dai mai gadi ne an dauke shi an danka amana a hannun shi bai iya kiyaye amanan nan ba kudin da ake bashi na wata haram yake ci domin bacci yake dan baki taba ganin mutum ido biyu ya mabarki ba dole sai ya bacci to kun ga mutumin da ya zama ba mutumin kirki ba dan me zai mabarkin addini mu karba tun ana an samu matsala sannan nabi ya zo ya karantar da abin da ya saba ma abin da annabi ya karantar ido biyu gana ma akwai matsala ba zan yadda da mafarkin ba amma akwai malamin da ya ba da labarin Shehu bin Baz ya ce wani mutum ne ya mafarki shi asalin mutumin abin da yake yi shi ma'aikacin gidan waya ne yana zaune yana makotaka da makocin shi sai Allah madaukin sarki ya ma makocin rasuwa to sai ya dauki dawainiyan iyalan makocin to sai zama albashin da yake ansa bai isan shi din ya so albashi a wata yana rabawa biyu ne yace fannin gidan shi da rabi rabi kuma yake gidan makoci to sai ya zama yakan fita ya riga kabu kabu da motin shi din ya dawo aiki domin kudin da yake samu shine yake cika sauran bukatun ya raba biya kai gidan makocin shi rabi rabi kuma sai ya rike a gidan shi to shi wannan mutumin yana wani gari can sai mafarki ya ga annabi annabi ya ce tafi wannan garin ya bashi hallamban gidan mutumin ya ce ka je ka gaya mashi cewa tare za mu zauna da shi a aljanna har su uku wannan na mafarki na cewa shirme ne na ukun sai da ya mafarki ya ga annabin sai annabi ya ce na ake kaki zuwa ku sai ga annabi ya bata da ya tashi sai ya je ya ga ma bin Baz bin Baz ya ce kai kai sai ya dauki mutumin aka je aka binciki wannan lambar aka je aka tarda mutumin baya na aka jira shi da ya dawo aka yi mai waɗannan tambayoyi duk aka tabbatar wannan shine ɗabi'un shi kuma abin da yake ciki yake aikata kenan da sai bin Baz ya ce fassarar mafarkin shine annabi ya gaya maka abin ne da ya karantar yana raye ana wa kafilil yatim fil jannati hakaza ni da wanda yake kula da marayu haka muke wannan ya nuna cewa kula da marayan da yake yana yi saboda wa saboda Allah ne kun gano wannan da kyau ko shi ko kula da maraya ko da uwan da ta haifi maraya ne ta za ta kula da tarbiyyar shi da komi aljanna za ta ballanta na wanda ba uwan da ta haifa ba ita min babu aula Allah ya ji gan malam Albani ya taba gaya man cewa akwai wani abokin shi da suka taso aminin shi ne tare zai wahala wancan abokin na malam Albani ya kwanta bacci kowane irin bacci na rana ko na dare na safe ko na yamma sai mafarkin ya ga annabi a ciki kuma in ya zo zai ba malam labari sai ga siffofin annabi ne duka da komi yana nan sai ya fara zai mafarkin annabi amma ba zai ga fuskar annabi ba kuma yana nan sai ya mafarkin ga annabin can ya kusan shan kwana yana nan sai ya mafarki sai a ce yanzu na annabi ya tashi anan sai ya je sai ya gaya malai ya ce kaga kuma na samu matsala na faɗi na gani annabi yanzu sai ya ce laifinka ɗaya ka aske geminka ya ce ka bar geminka yana zuwa ya bar gemin kawai sai kuma yana mafarkin annabin shi lafiya lau yadda ya saba in ke ce fa sai ya gaya ma ɗanki ko babanki ko mijinki gemu a ta barin shi ana nan kawai ran nan suna haɗuwa da malam sai ya gan shi ya ƙara aska gemun nan ƙwal ya mai wa'azi ya ce wallahi ka ga abin mamaki ya ce tun daga ran da na aska gemun nan ban ƙara ganin ma an nuna ma hanyar da annabi ya bi ba yayi ya barge mu nan wallahi yake mun gane wannan iyakan nan ni ma ba labari ni ma na tsaya nan kullun wannan tsakani da Allah wannan alherin kullun yana zuwa ma ka gano matsalan ka shine aske wannan gemin ne kadai dan me ba za ka bar shi ba kun ga da wannan ne ce to duk wanda yake son ya zama yana mai yin kyawawan mafarkai ya zama mutumin kirki kuma ya tsare dokokin Allah kadai ba ka ba kai matsala Allah ya shemake mu wannan hadis al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba na 2262 Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na 2522 haka Ibn Majah lamba hadis na 3908 Ahmad al-Juz'i na 3 Shafi na 350 al-Imam an-Nasa'i cikin littafin al-Amal al-Yawm wal-Layla lamba hadis na 1911 hadis na 263 malai ce warwa Tirmidhi min riwayati Abi Hurairah marfu'an idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha da sanda ɗaya daga cikin ku ya mafarki wanda baya so fala yuhaddis biha ahadan kada ya sake gaya mu kowa wal yaqum fal yusalli to yana kwancin ya tashi addu'a ba sallah lalle sai sallah fal yaqum fal yad'u shine karanta wadancan ta'awuzi da falakofi da nasu da zai karanta shine ma'ana abin da yake nufi a nan wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 2292 hadisi na 264 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al-azkar na al-Imam an-Nawawi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi yace warwayna fi kitab ibn as-sunni wa qala fihi yace mun ruwaito a cikin littafin ibn as-sunni a ciki yace idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha da sanda ɗaya daga cikin ku ya mafarki da yake bi santa falyanful an yasarihi thalatha marrat to yi addu'a ya tofa a bangaren hagun shi so uku yace wal yaqul sannan yace thumma yaqul sannan yace allahumma inni a'udhu bika min amal ash-shaytan wa sayyi'at al-ahlam fa innaha la takunu shay'an kicin yana mafarkin abinda zai sai yace allahumma inni a'udhu bika min amal ash-shaytan allah ina roƙonka tsare ni ka kare ni daga aikin shaytan domin wannan mugun mafarkin aikin shaytan ne wa sayyi'at al-ahlam da miyagun mafarkai fa innaha la takunu shay'an wannan mafarkin ba zai zama komai da zai cutar da shi ba kana da shi ibn as-sunni ya fitar da shi a lamba na 770 wannan hadisi mali ce da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni kwarai wancan ta'awuzi kadai aka ce mutum yayi qala al-hafiz ibn hajar ya ce akhrajahu ibn as-sunni min tariqi idris ibn yazid al-audi an abi hurairah war-rawi idris matrukul hadis shi wannan Idris din wanda ya rawaito hadisi malai ce matrukul hadis malamai sun yi watsi da shi ba sa karban hadisin shi suka ce matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li da'fihi fa huwa karad mai ruwaya wanda malamai suka hadu akan mai rauni ne kuma ya zama shi kadai ya ruwaito magana to duk abin da ya kawo ana watsi da shi ne wa fi sanad ilayhi min ibn as-sunni inqata kuma a cikin isnadin ma wanda ibn as-sunni ya kawo akwai inqata'i ya za shi littafin fatawatur rabbaniyya juz'i na 2 shafi na 192 haka al-musayyib ibn shariq matrukun a cikin mizan al-i'tidal juz'i na 4 shafi na 114 zuwa shafi na 115 malan yayi bayani dangane da rashin nagartan wannan ruwayan Allah shi taimake mu babi na 66 daga cikin jerin giyan babu bakan al-azkar malai ce babu ma ya kuli idza qassat alaihi ru'ya babin da mai mutum ya kamata ya faɗi in aka bashi labarin an yi mafarki kina zaune sai wata baki labarin ta yi mafarki kaza 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 me zaki ce mata hadisin 265 mala yace warwayna fi kitab ibn sunni anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala liman qala lahu annabi yace ma wanda yace mai yayi mafarki yace ra'aytu ru'ya yace ma annabi yayi mafarki ne qala sai annabi yace khayran ra'ayta wa khayran yakunu kaga alheri kuma alheri ne zai kasance gare ka wannan hadisi da ifin jiddan fihi al-fazari a cikin isnadin shi akwai fazari muhammad ibn ubaidillah ibn maisara al-azrami matrukun shi ma matruki ne bayanin shi ya zo a cikin littafin mizan al-i'tidal yuzinu ku lamba 635 قال السليم الهلالي يتشي تصحف الفزاري في المطبوع إلى القواريري يتشي داك بغلطات سي زما ممكن زما الفزاري سي زما قواريري ونو كسكرين المدباء وهو على الصواب في نسخة المطبوع الله يسامى داجي وفي رواية أون رواية خيرا تلقاه wasitran wa sharran tawaqqahu talaqqahu wancan yace wannan kuma yace tawaqqahu khairan lana wa sharran min a'da'ina walhamdulillahi rabbil alamin yace abinda wanda ya mafarki ya ga ya maki kenan zaki ga ya mai sai dai mala yace wannan ibnu sunni ya fitar da shi a lamba na 772 da lamba na 773 ba nan shi shine khairan talqahu alheri zaka fuskanta wa sharran tawaqqahu alladhi kareka sharri khairan lana alle wannan alheri ne gare mu wa sharran ala a'da'ina kuma sharri ga wadanda suke makiyan mu walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wannan ma mala ce da ifin jiddan mai rauni ne kwarai fihi sulaiman ibn ata qala al-bukhari الإمام البخاري في حديثه بعض المناكير ميزان الاعتدال جزء نبي شافي ربيد قوم شابير وفيه أيضا ابن الرمل تابعي فالإسناد مرسل أشد الغاية ما لك وانا ما أنكي أنكو موزا أبر حديث يسرارا وذا حديث مرسل جزء نوكو مرسل أزد الغابة سوري هذا أشكال التاتي أزد الغابة jizi na uku shafi na 165 Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sai mun zo karatu na gaba zamu tashi a karkashin babi na 67 muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum